بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Juma'a ne, daidai da daren 29 ga watan Rabi'ul Tsani, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na shekara 1433, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2012. Wannan shine kasar na 90 daga cikin jeren karatutukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Dandama ba su manta ba, mun yi karatu ne dangane da al-mabhasu rabi', wato wuri na hudu, wanda yake ya yi bincike ne dangane da fiqhu sira, wato tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da zuwan shi Madina al-Munawwara. Ina fata an gane wannan ainihin wato zuwa na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Madina. Malam ya ɗauko mana irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi shirin hijiran ne daga Makka har zuwa abubuwan da suka faru a hanya, da kuma abubuwan da ya faru daga isowar shi Madina. Na daga cikin darussan shi ne sai malam ya nuna cewa wannan rana da Annabi ya yi hijira ya baro Makka ya taho Madina, malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai su Sayyidina Umar da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, sai suka aje mana ita a matsayin ranar lissafi na farko. Ta haka dukkanin abin da za a yi sai a yi amfani da wannan kwanan wata, a ce yau daren 29 ga watan Rabi'ul Tsani niwa ne na baka bashin naira kaza nan da kwana kaza, wanda shi ne zai kama ranar kaza da watan ainihin wato Jumadal Ula, shi ne ainihin ranar da za ka mayar mini. Bayan da ma nayi gama waɗannan bayanai sai yake cewa walidhalika fa'ala al-ummati al-islamiyya an tuhafiza ala hadha at-tarikh, idan haka wajibi ne ga al'ummar musulunci su kula da wannan ainihin wato tarihi allazi tamma bi ijma'i as-sahaba, wanda ya tabbata ne da haɗuwar sahabbai, ma'ana dukkan sahabbai sun haɗu a kan cewa wannan shi ne tarihin musulunci radiyallahu anhum, Allah ya ƙara musu yarda. Wartabata biyawmin a ajjallahu fihi al-islam, sannan kuma wannan rana tana da alaƙa da wata rana, wani yini wanda a wannan yini Allah ya ɗaukaci addinin musulunci. Wa fihi istiqlalul ummati al-islamiyya, a cikin wannan tarihi muna ɗaukar darasin cewa al'ummar musulunci al'umma ce wadda ta tsayi da kanta, ba sai da wata za ta rayu ba. To kuma haka ya kamata al'ummar musulmi duk inda suka samu kansu su zama tsayayyu da kansu, ba sai ainihin wato sun haɗu da wasu ba. Daga lokacin da ya zama al'ummar musulunci a addinance ko a siyasance ko a harkar tattali ko a harkar rayuwa ko harkar tsaro ko gudanarwa, ba za su iya tsayuwa da kansu a waɗannan manyan muhimman fannoni ba, sai sun nemi agajin wasu waɗanda ba musulmi ba, to musulmi sun lalace. Saboda haka a addinance al'ummar musulmi su zama sun yi wa addininsu kyakkyawan sani, sanin da yake sun wadatu daga wani wanda ba musulmi ba ya zo karantar da su addininsu. Duk wani bincike da ya shafi addinin musulunci ya zama musulmi sun wadatu. A wajen ɓangaren kimiyya da fasaha ya zama musulmi sun tsayi da kansu. A wajen ɓangaren abin da ya shafi tattali da haɓaka sana'o'i da tattali ya zama musulmi sun tsayi da kansu. A wajen siyasa ya zama musulmi sun tsayi da kansu. Domin musulunci addini ne, kuma musulunci rayuwa ce, don haka complete package gaba ɗaya ne Allah ya tattara ya aiko annabin da ya fi kowa, sai ya danƙa mishi. A ƙarƙashin wannan, waɗanda ke da alƙur'ani bai kamata su zan suna da buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda ba shi ba, sai in lalata da lalaci da sakaci da kuma ainihin koma baya ta kama zuciyarsu. Kenan in ka same mu a yau a yanzu mu musulmi ba ɗiya muke da kenan ba ƴaƴa ba ne mun zama bayi. Saboda a fannoni da dama na rayuwa, amma tuban takaici shi ne hatta a ƙasashenmu a yau ba mu wadatu da kanmu ba. Idan aka ce ranar Lahadi ta yi, akwai ɓangarorin rayuwa masu yawa waɗanda suke tsayawa musulmi, har yanzu musulmi sun kasa yadda za su kai ga cimma waɗannan abubuwan a cikin ƙasashensu. A gari irin Sokoto ko Katsina ko birnin Kebbi ko Kano ko Zaria ko makamantan waɗannan garuruka suka je ta samu motar ta za ta lalace ranar Lahadi, dole sai a haƙura ko a jinkirta sai ranar Litinin. Wannan abin takaici ne. A ce garuruka irin na arewacin Najeriya waɗanda musulunci ya ainihin kafa su shekara 200 da ta wuce, amma rana tsaka ranar Juma'a yau mako uku ko huɗu da suka gabata, nyamarin suka ce ba za su buɗe shaguna ba kaf a Najeriya saboda ranar ce za a binne Ujoku. A ranar sai da musulmi suka ji jiki, a ranar Juma'a ce ba ranar Lahadi ba. Duk wannan yana nuna adamul istiqlal, wato rashin tsayuwa da kai. To duk mutumin da bai tsayu da kanshi ba to ba ɗa ba ne, ba zai yi cikakken addini ba, ba kuma zai yi cikakken siyasa ba, ba kuma zai iya yin komai ba. Duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa yawa, duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa arziki, amma abin takaici da baƙin ciki a yau siyasar mu juya ta ake yi. Duk wani ɓangare da muka koma muka ce za mu je mu tare wannan siyasar, za a biyo mu da makircin da za a zo ainihin a karya mu a cikin shi. Wannan abin takaici ne ƙwarai da gaske. Don haka wannan ainihin wato tarihi da su Sayyid na Umar suka zaɓar mana, aka ce ga tarihin Rumawa su ɗauka suka ce a'a, ga tarihin Farisawa su ɗauka suka ce a'a, suka ce ga tamu kalanda ita ce za mu aje, saboda mu ƴaƴa ne masu cin gashin kanmu. Wannan yana nuna mana cewa mu al'umma ce wadda asalinmu ba sai da wani muke iya rayuwa ba. Allah Maɗaukakin Sarki kiyaye. Wa bu'duha an taqlid, sannan wannan yana nuna mana cewa al'ummar musulunci tana nefa da kwaikwayo, imitation, a ce kai ba za ka iya tsayawa ka kirkiro abu ka tsayi da kanshi ba, sai dai in wani ya yi kai kuma ka yi. Allahu akbar. Ku dubi littafan nan da ke kewaye da mu, yana daga cikin abin da ke nuna maka nuna da dahuwar ƙwaƙwalwa ta malaman musulunci. Shi ne ba daga wurin wasu kafirai waɗanda suka gabace su a rubuce-rubuce, ma aktarahu. Akwai kafirai da yawa sun yi rubuce-rubuce, Girkawa da Rumawa da mutanen Chinese da Indiyoyi kafin malaman musulunci, amma malaman musulunci ba su kwaikwaye su ba, sun zo da irin nasu salon rubuce-rubucen ne. In ka to ɓangaren Ƙur'ani, malaman musulunci sun suka zauna suka tsara yaya za a rubuta Alƙur'ani, tsarin da za a iya bambance aluja da alubaki, tsarin da za a iya bambance fatahataini daga kasarataini, ya ake rubuta su. Idan waɗannan fatahataini guda biyu harafi kaza ne zai biyo baya, sai su ce ga yadda za a rubuta su. Idan irin harafi kaza ne na tajwidi, na izhari ko na iqlabi ko na idgami, sai su ce ga yadda za a rubuta su. Duk wannan yana nuna mu al'umma ce wadda take mai cin gashin kanmu. Amma ya aka yi al'umman mu yanzu daga baya suka waye gari sun koma baya. A yau makarantu ne ake kafawa ire-iren waɗannan namu da muka kafa Science Academy. Tun suka je ka samu musulmin da suka kafa waɗannan makarantu ba su da wanda zai karantar da Mars, sai sun je sun ɗauko Kafin, sai sun je sun ɗauko Juliana Arnuwa yadda za ta karantar musu da Health Science, sai sun je sun ɗauko kaza. Menene amfanin Jami'ar Ahmadu Bello da aka kafa ta fiye da shekara 40 da ta wuce? Menene amfanin duk waɗannan cibiyoyin ilimi da aka kafa mana? Yaranmu sun koma sun kwanta kuma an rabu da su. Yaro sai ya ci karatu sai ya ce oho, in ma da kai bawa ka cuta kanka ka cuta. Na'am, kanshi ya cuta, amma al'ummar ku ce za ta ci baya. Domin abin zai waye gari ya zama irin yadda muka samu kanmu a yanzu. Duk waɗannan yaranmu da kake ganin suke shaye-shaye suke iskanci a cikin gari, su ne fa classmate na waɗannan waɗanda yau su ne suke aiki a bankuna, sune ake suke ake dubar su suna aiki a kamfanonin abin nan MTN da Globacom da sauran waɗannan joint telecommunication company. Me yasa tare muka saka namu da nasu din makaranta namu sun suka lalace sai a rabu da su, su kuma nasu ake a ba zai yiwu ba. Da daɗewa ya bayyana da duk wanda aka haife shi ya girma a sabon garin Zaria din nan tamu kamar ni da makamantana, ranar duk da aka ce yau an karɓi result to har bi ake kwararar Lagos State da Benin State ana kallon Yarbawa da Inyamurai suna dukan 'ya'yansu saboda ne saboda sun faɗi Jarabawa a daidai lokacin da za ka ga 'ya'yanmu na musulmi a marmara da muciya da cikaji ya ɗauki na 18 cikin su 22 uban ma ko takardar Jarabawa ɗan ya miƙo mai sai wurgar da ita. A daidai wannan lokaci za ka shiga cikin sabon gari ka ga Barabiya ta sa budala tana dukan ɗanta saboda a cikin su 22 ya ɗauki na 5 yau don mai biyu na ɗaya ba, don mai biyu na biyu ba, don mai biyu na uku ba, domin an san cewa ɗaukar na ɗaya na biyu na uku ɗin nan yana da alaƙa da nan gaba za a samu wani wanda zai zama likita ko zai zama wani injiniya ko zai zama wani accountant ko zai zama wani lawyer. Duk wannan me yasa saboda su nuna su al'umma ne waɗanda suke so su ci gashin kansu a shiga jihar Oyo yanzu da jihar Ondo da jihar Osun da jihar Lagos kaga kowane gida na Yarbawa abinda suke kokari sai sun samar da lawyer a gidan sai sun samar da accountant a gidan sai kaga uwar ƴaƴan ita kuma tsohuwar malamin makaranta ce a daidai lokacin da sai kaga uban ba malamin makaranta ba ne wani ma'aikaci ne wanda babu shakka ƴaƴan shi sun tashi sun gansu a matsayin abin koyi. Saboda haka kuka da ake akan cewa arewa ta lalace ba wai kudu suka lalata mana arewa ne muka lalata abin da kanmu. Duk wani waɗanda za ku zarga sun yi muku makirci me yasa ku ba ku yi musu makirci ba, me yasa ba ku iya tashi kun gina kanku da kanku ba? Ya hana ku idan gidanka ya lalace ka ki gyarawa, idan gidan nan ya lalace sai ki gyarawa? Ba zai yiwu ba. Kullum na yi muku misali ku je ku ga yadda suke zagewa. Ka shiga cikin jami'ar Ahmadu Bello za ka zo ka samu wanda yanzu ya zo ne remedial school wata makaranta shekara 5 bai samu admission ba amma yana nan ya haƙura baya shaye shaye baya neman 'yan mata baya iskanci ya yi jam ya faɗi ya sake yi ya faɗi ya sake yi ya faɗi zai yi jam har sau 5 duk sanda ya ga an zo an fara zuba kankara ABU ɗan Bayarabe ne ko Inyamuri ko daga ainihin Akwa Ibom ko daga ainihin ƙasar Ibra sai da gan shi ya zo ya ɗauki kwangiri a wuni ana kawo naira 400 ana bashi amma fa ya zo neman admission ne bai samu ba a cikin jami'ar yana nan yana squatting yana kwana ɗakin wani amma za a yi kwangiri za a yi gini zai je ya yi yana nan har ya zo ya samu admission. Ku dubi irin wannan duk fa suna yin haka ne don su tsayi da kansu mutanen da suke wa kansu haka ku da ku yi wa kanku ba kuma ku zo kuna cewa wasu sun yi muku makirci. Kai duk wanda yake namiji ne fa baya kallon kowa a matsayin haɗari bayan kanshi, in kai namiji ne za ka fara kallon duk duniya kai ne makiyin kanka don haka ka tashi kai maganin kanka. Don haka kullum annabi ya tashi zai yi jawabi cewa yake wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kanmu. Kai ne masharrancin farko da kake fara wa kanka sharri kafin wani ya maka. Duk wani matsi da ka ga ya yi nasara a kanka ka zargi kanka. Ka dubi mai Allah yake wa sahabbai cikin Alƙur'ani karanta Ali Imran Qissa Uhud lokacin da aka ci nasara a kansu kuntum anna hadha kun huwa min indi anfusikum ya aka yi haka sai Allah yake daga kanku ne ku kuka zuwa kanku sai da annabi ya ce muku ku hau nan kar ku sauka kuna ganin al'amari ya canza sai kuka sauko. Saboda haka anna hadha qul huwa min indi anfusikum saboda haka wajibi ne abu na farko in muna son mu zama al'umma mai cin gashin kanta wajibi ne mu zama muna da jiddiya akan duk abin da muke ma'ana yi da gaske duk abin da kake kai da gaske yau shekara 1400 da wani abu sai na Ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fi duk abin da kake kakkai da wasa ku ga ku gani menene mutanen nan suke da wasa masara za ka noma kai da haushin musulmi dan arewa a wurin ka ne waccan baka arniya za ta zo ta ce masarar ta je tana gasawa a bakin hanya da haka za ta tura ɗanta Sabo da haka za ta tura ɗanta FGC da haka za ta tura ɗanta zai karanta economics ko business admin ko engineering ko law a daidai lokacin da kai kuma a gindin fadamar daga gaba ƴaƴanka suna nan suna shan wuri kuma ba ka damu ba abin da ya dame ka shine kai ma maza ka haɗa ka ji labarin wata bazawara za ka ƙaro injin ƙyanƙyasa kuma a mana yara za mu zama muna da istiqlaliya ni cikin haushin cewa arna sun yi kaza kafire sun yi kaza menene muka yi don mu gina kanmu yaya muka yi wanda za mu taimaki kanmu menene muke tsayawa mu ƙirƙiro shi don ya zama zai amfanar da mu zai amfanar da zuriyarmu ta gaba ku duba duk yankin ƙasar nan kaf mu ne Allah maɗaukakin sarki ya mana 10 da 10 sai ɗan gata shi ne Allah ya shimfiɗa mana filin ƙasa idan kana da aboki Inyamuri ko ɗan Kudu in kuka fara baro Abuja sai ka jira cewa hey free land saboda bai taɓa ganin ƙasa a irin haka ƙasashensu ba mafi yawancin rigingiminsu a ƙasashensu shi ne rikicin piece of land ɗan wani pegi ne a fara gaba har kakan kai mutu ana gaba ana kotu nan sai su ga ga fili ga shi ke tal mai ake yi ba a yin komai da shi muna da wani cikin talauci da yunwa Yahudawa da suka samu kansu a ƙarancin fili da ƙarancin wurin noma ƙwaƙwalensu sai suka koma sai suka yi tunani af saman kwano zai iya zama wurin noma na haka sai mutum bayan an buga musu kwano sai abu a tare sai a zuba ƙasa a sama sai ringa shuka alayyahu a sama sai a haƙa mishi borehole a cikin gidan shi wannan borehole ɗin zai ringa ɗaga ruwa yana da computer da remote ɗin shi da asuba ƙarfe 6 sai danna in ka gama bayarwar shi kenan sai ta tsaya bayan wata uku sai je Hausa mai kwashe tumatur ya je ya siyar yaushe ƙasar Isra'ila ta kafe bayan da aka gama yaƙin duniya na biyu ya wuce shekara 50 da wani abu bai amma ga shi ta dandazu ƙasashen musulmi kaf da ke wannan yankin nata me yasa saboda istiqlaliya sun tsayi da kansu economically sun tsayi da kansu sai da haka jama'a magana dangane da tsayuwa da kai magana ce wadda take mai muhimmanci ƙwarai da gaske kamar yadda rashin kula da ita kuma yana da haɗarin da zai rusa ku duk wani gida da ka biya ɗaukaku ko to saboda ya tsayi da ƙafar shi ne kuma ka karanta tarihin gidan ɗan tata me yasa gidan ya ƙarfi a tattali a Kano saboda ya tsayi da ƙafar shi me yasa hanyar wannan gidan su suke riƙe da tuta saboda sun tsayi da kansu duk lokacin da ka wayi gari kai so kake ka jingina jikin wani shi kuma wannan nan so yake mai da kai bawa don haka daidai lokacin da kai kake sha'awar ka jingina jikin shi kuma so yake kwanta a kanka ko ya zauna a kanka kai ka jingina kaɗai kake so kai da ya zo ke ka faɗi sai koma ya taushe ka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye al'ummar musulunci tana nesanta kanta daga kwaikwayo don haka musulmi mutane ne masu iya zama su ƙirƙiro kaza mun sha kawo muku tarihin the biography of the Islamic scientist manyan limamai ne da rawani a kansu da gemu amma an ce karanta ƙur'ani sai su ga wannan aya dalili ce a kan in na so in yi kaza fa zan iya yi ita aya za ta ba shi fikira ne al'amma za ta haifar mai da tunani ne awalan yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman wannan limamin juma'a ne karanta ta fa Allah yana cewa wai mutane ba sa ganin tsuntsaye ne suna tafe sama da su suna fitirwa suna daga fuffuke suna fitirwa can kuma sai su kale fukafukansu Allah yake ba wanda ke rike da su fa sai Allah mai rahama sai liman yace to in ko Allah mai rahama ya rike tsuntsu a sama ni ma liman zai rike ni aka ce yaya yake ku kama tsuntsu daga nan ya sa ɗalibai aka baza mashi fuskan tsuntsu sai ya fara nazari a kan yaya Allah ya halicci fuka-fukan tsuntsun tukuna ya zauna ya zana waɗannan fuka-fukai na tsuntsun tukuna sai ya dubi to shi a matsayin shi babba mai nauyi da ya fi tsuntsu nauyi to shi kuma menene abin da zai tsara da girma daidai da jikin shi kuma menene abin da zai zama shafal bai da nauyi irin na tsuntsu shi ne sai sa aka faɗa mishi kwangwala da kaba zardaddabi ne ya zo shi ma ya shirya wa kansu fuka-fukai aka shirya tsaf aka ɗaura mishi sai hau kan manaran masallaci can sama shi kenan bismillahi majriha umrsaha sai liman ya sako shi ma sai da liman yana tafiya da ya dawo sai zauna ya rubuta ina aka kwana ina aka tashi tunanin farko ce nan na ɗan adam a kan yaya ɗan adam zai tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi daga ina suka samu daga ƙur'ani wane ne wanda ya fara gabatar da wannan tunanin da bincike limamin musulunci yanzu formulas na gudanarwa yaran da suka haddace na physics to yaya za su iya ƙirƙirowa sai ka samu ilimin tukuna shi ilimin ne shi yake baka dama iya tunani da ƙirƙiro wani abu a kan shi in ka zauna jahilin tukun shari ba ka da amfani sai dai a ɗora maka da ku saboda haka wannan nisantar ta ƙalidanci wattabi'iyya lil akharina da kuma bin wasu ni kenan kawai sai dai bin wasu gaba ɗaya ni mun lalace ba ma birge kanmu ba ma sha'awar kanmu sai dai kullum muna sha'awar wasu a yau Balarabe a cikin Makka ko Madina da kayi turanci sai zama kamar mu ɗin nan ne a ce yau ga sahabiya bayyana a cikin mu sai ga mutum mai daraja babban mutum da ya ji da kayi turanci kana bakar fata sai da ya fara ainihin safa hannu a gaban ka yana maka ladabi saboda bai ka iya turanci kike miki menene ga turanci sai ce la hada lughatu tatammur wai ya rayu na ci gaba wannan yaren mutanen da kansu ya waye ne kace mishi wa ma aka kitabullah wa indaka al-lugha al-arabiyyah al-fusha kana jin larabci dan tsareren larabci da qur'ani a hannunka wani na burge ka na'am nabadu kitabullah wara zuhurihi shin ne a tsida littafin Allah dan haka ba ma ya burge su ba su sha'awa saboda haka jama'a kun ji wannan shara fage da malam sai ce to wannan min al-mu'min yana daga cikin abu mai ciwo an yastara ba'd al-muslimin at-tarikh an-nasrani yau ka ga cewa ga wasu musulmi sun zaɓi ainihin wato kalanda da date da kwanan wata irin na nasara na kiristoci allazi wanda yake awwalan la ku haka ne la yamut haka ne go ila dinin islami bi silatin ba shi da ainihin wato wata alaƙa zuwa ga addinin musulunci bai da wata alaƙa ta addinin musulunci ta zumunci bal karihahu sahaba hasali ma sahabbai sun kyamace shi ya zama kawai 1st January 1980 shi ne lissafin da muke da za ka ce ɗaya ga watan al-muharram hijira na da 1330 ba ya zama gaba ɗaya an manta da musulunci a riƙe na kafirci ya ce to wannan bai da wata alaƙa ta da musulunci ta zumunci hasali ma sahabbai kyamace su kai kama mara kamar da bayani ya gabata وقد سئل الامام احمد رحمه الله تعالى فقيل له اتفهم الامام احمد الله يذكره شيء اكثر شيء الا ذاك تماما ان الفرس اياما وشهورا فارسوا متان قصه ايران سنا ده وسرا مكو اشكرا ما بكوكو كما سنا ده وسوا تنمير سمونها باسماء لا تعرف انا جنس ده وسرا مكو rana azar rana azar watan su kaza duk da sunan suna da su ba a gane ma'anar su ba fakari hazalika ashadda alkaraha imamu ahmad ya kyamaci waɗannan ranaku nasu da waɗannan ainihin wato watanni ka sa wa ɗanka sunday ko monday ko friday ko thursday duk waɗannan ranaku da kake sawa ka san ma'anar su da kake cewa August, da kake cewa July, da kake cewa December, ka san ma'anar su? Imam Ahmad ya tsamata wariya an Mujahid annahu kana yakrahu an yaqula azar ma arwayta daga ainihin Mujahid na'am ay an yuqala azar ma aka rawaito daga Mujahid yana kyamar ainihin a kira wani wata daga cikin watanni a ce azar ma sai daga cikin watanni ne na farisawa sanin la yastabi bi hisabi shuhuri fihi ila amrin shar'i lissafi da kalanda ta nasara ita ce daga January zuwa December ba ta da wata dangantaka ta lissafin watanni waɗanda yake da alaƙa da al'amari na shari'a wala ila asali sannan bai dangantuwa zuwa ga wani abu na hankali wala mahsus kuma baya dangantuwa zuwa ga wani abu wanda za ka rinka gani kana ƙirgawa yanzu ka ga watan al-muharram in ka ce al-muharram watan yana fitowa ina fata an gano amma January na fitowa ko kun fahimta jama'a so ba wani abu ne wanda za ka iya danganta shi da kaza wajen lissafi ba sannan dubi mata in kana da mata ko kana da ƴa tana lissafin haila ka duba da kyau ka gani yana tafiya ne daidai da yadda kalanda ta watan musulunci yake tafiya a daidai lokacin sai ka ga 15 ga watan December shine wanda za ta yi jinin haila a wannan lokacin sai ga ya daidai da 23 ga watan al-muharram 23 shine ƙarshen wata amma 15 fa ga wancan watan tsakiyar wata ne to ya da ake ana jinin al'ada a tsakiyar wata bai da wata alaƙa ta hankali ko ta ilimi ko ta shari'a bal ila umurin istilahiyya yana da dangantaka ne da wasu al'amura waɗanda kawai waɗanda suke amfani da su sune suka sa musu wasu sunaye da laƙuba yakhtalifu ba'daha an ba'din waɗanda suke da saɓani da junansu ina fata an gane waɗannan maganganu ya ɗauko ne daga cikin littafin addu'a'ul lana min al-khutabil jawab hudubobi ne waɗanda malam Salih ibn Uthaymin yake tattara su waɗanda yake a lokacin da yake limancin juma'a yayin aka tattara aka rubuta daga cikin Uthaymin a cikin hudubobin shi ya wannan magana ina fata an gane wa akhiran daga ƙarshe fa inna tarikh al-hijr ya kai dan uwa su ne ka sani da cewa tarihi na ainihin wato musulunci wato abin da ake nufi da islamic calendar wannan irtabata bihi kathirun min al-ibadat ibadodi da yawa sun alaƙantu da shi misali siyamin ramadan kuma ainihin azumin ramadan kaga ramadan ba ta da samun matsala a ramadan ba yanzu ɗan boko sai ka ji bane suna cewa bana an ce ramadan za a yi a july to ba wasu mata ramadan an yi shi a august akwai shekarun da kuma a november yake zuwa akwai wasu shekarun a september ka ga dai da kan gado yake amma ramadan duk shekara mu ramadan ne ina fata an gane ya Eid al-Fitr da kuma Eid al-Fitr rana ainihin wato sallah ƙarama da yawon arafa da kuma ainihin wato ranar arafa da yawon Eid al-Adha da ranar babbar sallah da siyamun yawon al-Ashir min Muharram da kuma ainihin wato azumin rana ta goma ta ainihin wato al-Muharram da siyamun ayyamul bayt da kuma azumta fararen ainihin wato dare da ko fararen ranaku ku ji da anan ma mu'jiza tana faruwa da kuma ainihin wato karama ta wannan lissafi idan aka ce yau 13 ga wata na musulunci ko 14 ko 15 to za a ga wannan lokacin ne wata yake fitowa kai sabida ka gani in aka ce 13 ko 14 ko 15 ga watan April ka taɓa ganin wata ya fito kai ba ka taɓa gani ba ka ganin ma tunarici ne har ma malaman musulunci suna gane an yi kuskuren lissafin wata idan aka ga wata ya yi husufi bayan ainihin wato an wuce 15 ga wata wata yi husufi kamar 16 ko 17 ko 19 kuma malamai sai akwai gyara game da lissafin watan nan da ake ci idan ka samu wani tafsiri da na taɓa ina zaton shekara ta ainihin wato hijira na da 1400 zai zama kenan a 1420 kenan zai zama wajen daidai da 2000 ɗin ta Bature. Muna cikin tafsiri a nan cikin wada. Sai yara suka wuce suna la ilaha illallah mun tuba da dukan ɗan kowa to in kaga haka a ƙasa haka wata ya husufi kenan. Sai na tsaya na ce to yau ma ga wata aka sanar aka ce kaza na ce to ya nuna kuskure ne. Kuskure ne ba zai yiwu a ce wannan daren kuma wata ya yi husufi ba. Ba ya yiwuwa. Sai da aka duk aka tafi a lissafin kuwa sai da aka zo daidai da sallah dole sai da aka yi reverse. Ba na iya tuna sura hakikanin yadda abin ya faru amma dai na tuna wannan. Amma sai da na tsaya ne magana don kasa da ya ɗauka saboda lokaci irin wannan. Abin da kaɗai nake so in nuna mana shi ne wannan mata na musulunci shi yana da ƙeƙe-ƙeƙe wajen tabbatar da gaskiya dangane da abubuwan ibadoji. Na haka sai malam ya ce as-salis ashar wal rabi' ashar wal khamis ashar min kulli shahr. Ranar 13 da 14 da 15 na kowane wata shi ne ake kira fararen ranaku da za ka ga wata ya fito ya haske. Wa kulli hadhihi ka ga duk waɗannan ibadoji da aka shar'anta murtabatatun bi tarihil hijri. An ainihin wato alaƙanta su ne da tarihi na hijira wa bil ashhurul ma'rufa al murtabata bihi. Sannan kuma an alaƙanta su ne da ainihin watanni sananne na ainihin wato addinin musulunci waɗanda suke da alaƙa da su. Wa indama tadhi'u hadhihi shuhur al ashhur yayin da waɗannan lissafin watanni za su tezarta su watse a wurinmu ya tahullu mahallaha al ashhur wa tarikh al ajnabi wa nasrani ya zama madadinsu an koma an daina amfani da al muharram da safar da zulqa'ada da zulhijja da rajab da sha'ban duk an daina amfani da waɗannan an koma January, December, April, March da su ake lissafi wanda yake waɗannan na kiristoci ne. To nastaqidu al-irtibata bi hadhihi al-ibadat shikenan za mu rasa alaƙanta watanni da waɗannan ibadoji al-azima masu girma. Allah ya taimaka. Ashe a ƙasa malamin ya ce lil mu'allif kitabun bi unwan at-tarikh al-hijri. Malamin nan Professor Zaid Abdulkarim Zaid yana da wani littafi mai suna at-tarikh al-hijri. Ina fata an gane da Islamic calendar نشر وتوزيع الجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض وعند جامع الأمم وفي سعود الإسلامية وفي جامع الفركي سعود تمسلم في يد تكوي الرياض تبقى للتافي فصل فيه القول في هذه المسألة ما لم يهي بياني دلا دلا أكل أيرهم وانا المسألة جمار مسلمكم حتى من أمفاني دويك المكافر جماعة بينا بجتكم lisa tsari na musulunci ya zama ba za su yi hutu ba sai a sadar da lahadi hutun ma'aikata ko kuma hutun maɗan makaranta ko kuma wasu abubuwa daban ko kuma amfani da irin hutunsu waɗanda suke zuwa da shi Good Friday, Easter Monday, Workers Day, Democracy Day, wanene wanene duk waɗannan baki ɗayansu ba musulunci ba ne don haka wajibi ne musulmi su watsar da su. Kuma musulmi kuna da ƴanci in dai kun tsayi da kanku za ku iya watsu da waɗannan kamar yadda alhamdulillah a makarantar nan tamu da yake mun tsayi da kanmu ba mu da buƙatar waɗannan ranakun hutun Asabar da Lahadi na kafirai. Ba mu da alaƙa ba mu da buƙatar hutun Kirsimeti ba mu da alaƙa da duk ire-iren waɗannan hutun. Sai fa ko lokacin da muka je neman registration suka ce to ai wannan kasar kasa ce wanda yake ta tarayya ce ya za a yi irin wannan muka ce a'a kudin da ne fa ba ku ne gwamnati kuka ba mu fili ba ba ku kuka gina mana makaranta ba sannan ku ce ba za mu yadda muke so ba saboda ba ku ba mu wata takardar banza ko nan ta register ku riƙa ba ku ku ta barazana da wani zai maka ta banza ce da kudin ka ka nemi kuɗi wajen neman kuɗi ka sha wahala kuma ka zo kashe su ka sha wahala wawa ne kai an kana da kuɗi kai sarki ne sai yadda ka so ka yi wani shi zai maka vitamin ya za ka yi don rashin tsayuwa da kai ne da lalacewa. Sai da haka makarantu ire-iren waɗannan waɗanda suke danganta kansu cewa makarantunsu na boko ne amma with Islamic background da muna nuna musu haɗari na ainihin bin ire-iren waɗannan kalandu na kafirai ko ta hanyar hutu, ko ta hanyar mako, ko kuma ta hanyar tarbiyya. Wannan ba shi da alaƙa ko kaɗan game da tangarɗa da zai kawo yaranku academically, ba zai cutar da yaranku wajen fasaha ko fahimta ba ko kaɗan. Ko misali garatun da zai ruɗa su, barazana ce kai za su yi muku, su rabu da su, ku gina makarantarku da kanku, abinda kuka yarda da shi shi za ku yi. A nan ƙasar an samu lokacin da aka gina makarantu na missionaries a jikin tituna. Waɗannan makarantun ana gudanar da su ne a bisa tsarin irin na Christianity. Da ni da makarantana da muka yi irin waɗannan makarantun, a yanzu in muka fara maka addu'ar kafirai yadda ake da fate, ko fasto ya rufa mana a suyi, a wasama ko a cin hannu, halar bi dayanin dayakin danga, haka za ka rufe ido a zo ana shafa muku bakin gawayi. Iyayenmu suna musulmi, muna da sunaye Muhammadu da Ibrahim da Ahmad, aka ɗauke mu aka zuba mu waɗannan makarantu. Wace irin dokar ce ta ba su irin wannan izini su yi makarantu waɗanda yake zalla makarantu ne na Christianity? Me yasa mu musulmi muke jin tsoro? Yau jami'o'in musulunci guda nawa muke da su? Yau Catholic universities guda nawa ne? Wata biyu da ya wuce university guda nawa aka ba da izinin a yi? Na kiristoci guda nawa ne? Guda nawa ce ta musulmi? Wa ya hana ku koyi? Me ya hana ku koyi? Ina suka samu filin ƙasar da za su iya cika tsarin da NEC ta bayar? NEC ta ce ba za ka kafa jami'a ba sai kana da filin da ya kai tazara ka ba. Ya aka yi aka samu a jihar Ogun, ya aka yi aka samu a Akwa Ibom, ya aka yi aka samu a jihar Bayelsa, me yasa ba a samu a Katsina ba, me yasa ba a samu a Zaria ba? Ya hana ku ku yi apply? Kun zauna Turus, kun ce kuna jiran wasu manyan arewa, suwaye manyan arewa? Kun ce kuna jiran wasu masu kuɗi sai sun yi muku, suwaye masu kuɗin da za su yi muku? Kun ce kuna jiran 'yan siyasa, suwaye 'yan siyasan da za su yi muku? Idan za ku tashi ku yi wa musulunci, ku tashi ku yi musulunci. Idan ba za ku tashi ba, ranar alkiyama ko Allah zai ajiye kafiwa alamar tambaya. Makaranta ce za ta kafa ta ko zama ta da ni ba, ko rabin ta da mu zama ba, amma zo ka bincika waye cikin irin waɗannan waɗanda ba su kawo ƴaƴansu ba. Idan mun koma mun zauna muna jiran su, ashe su kuma sun koma ne suna jiran mu? Jiran jira ke suna jiran mu kafa ne su kawo ƴaƴansu. Duk wani da ba ka tunani yanzu a nan Najeriya ya yi saɓar ya kawo ɗan shi. Idan ya kasance mu kuma da muna can muna jiran su ne su zo su gina mana fa, ko kuma su zo su ainihin ba mu sharuɗa da ƙa'idoji, me kake tunani? Saboda haka malamai da ustazai ku tashi ku yi wa addini aiki, in ba haka ba ba wanda zai wa addini. Suna wahalar da kanku ne, kuma kuna jin haushin 'yan siyasa da masu kuɗi. Su ba sun shiga siyasa ba ne don su taimaki addini, su ba sun tara kuɗi ba ne ko sun nemi su don su yi addini. Allah Maɗaukakin Sarki ya kiyaye. Sau da aka jama'a musulmi kun ji waɗannan bayanai waɗanda malam ya yi su, yadda yake nuna cewa addinin musulunci addini ne mai isa. To bayan da malam ya kammala wannan sai ya ce al-faslul khamis, fasli na biyar, wato gaba ta biyar ta wannan littafi, fiqhu sira min wusulil madina ila nihayati ghazwati bani quraiza. Darussan da ke cikin tarihin biyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tun daga isowar shi Madina har zuwa ƙarshen yaƙin da aka yaƙi wasu Yahudawa masu suna Bani Qurayza. Su ne me yasa aka yaƙe su? A ina suka zaune? Wacce amana suka ci? Wanne alƙawari suka warware? Yaya aka kai musu farmaki? Shi wannan karatun zai mana bayani akan wannan tarihin da kuma darussan da ke ciki. Wata kawai mumin wannan faslin ga abubuwan da suke ƙarƙashin shi. Tanzim, akwai sharar fage wadda za ta bayyana maka tarihin abin ƙule. Sannan al-mabhasul awwal, wani na farko zai bincike ne dangane da fiqhu sira fi awwal a'malin rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba'da wusulihi ila al-madina. Tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma darussan da ke ƙarƙashin wannan tarihi mai albarka. Tun daga farkon ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan isar shi Madina, ma'ana bayan isa Madina, waɗannan ayyuka ne manzon Allah ya fara gabatarwa? To waɗannan darussa ne ke ga waɗannan ayyuka? malamin ce bina'ul masjid, gina masallaci, almarkazul islam da islamic center. Abu na farko ke nan tura na farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya isa, kafin ya nemi masaukin shi yana neman ina ne za a yi masallaci, ma za a siyar mana da filin, suwaye za su yi aikin share filin. Abu na farko ke nan ko sauka daga dabbar bai yi ba, abin da ya fara tunani ke nan. Wani darasi ne musulmi za su samu game da wannan? Muhimmancin musulmi su samu masallaci, su samu makaranta, su samu asibiti, su samu ainihin wato wurin kiyaye da tarbiyyar mutane a kan yaƙi da harkar tsaro da abubuwan da suka shafi rayuwa kowace iri. Mu a nan ƙasar Hausa sai ake babban kuskure game da fahimtar me ake kira masallaci. Da haka a ƙasar Hausa da daɗe ba a san abin da ake kira masallaci ba. Abin da muka fahimta da masallaci shi ne abin da kalmar take nunawa wai wurin yin sallah. Da haka saboda lalacewa a ƙasar Hausa sai ka ga an gina tangame ma masallaci, amma inda liman zai tsuguna ya fitsari shi kanshi babu. Wannan yana daga kuskura kurai masu girma da suka faru a tarihin musulunci a ƙasar Hausa. Amma asali masallacin aka ce masallaci yana nufin wurin yin sallah, wurin koyon karatu, kotu a nan take, kurkuku a nan yake, wurin tarbiyyar 'ya'yan musulmi da matan musulmi. A nan ne 'ya'yan musulmi za su yi wata idan ana da wani celebration, wata kalankuwa, wani abu da za a yi na musulunci, tsaurin aure, taro, duk a nan za a yi. Duk wani abu da za a yi a nan asibiti yake, a nan za a kwantar da musulmi da lafiya. Wannan shi yake kira masallaci. Za mu zo mu ji me yasa annabi ya fara da masallaci sallallahu alaihi wa sallam. Wannan darasi ne da albarkatu da ke cikin irin wannan karantarwar tafiyayyen halitta. Sai sa Allah ya bayyana mana gaskiya da yace wa in tuti'uhu tahtadu. An kuka yi annabi da'a za ku shiryu, za ku samu alheri. Annabi shi ne yake kowa sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne His Excellency, shi ne cikakke wanda ba su da na ƙasa da cikawar da ta zo musu daga saman bakwai. Ba haka in kuka ajiye annabi sallallahu alaihi wa sallama gefe guda, duk wanda kuka kama ku da kanku sai kun rena kanku, kafin nan ya fara rena ku da kanku sai kun rena kanku, don sai kun ji ƙasƙanci a cikin zuciyarku. ‘Ya’yanku in suka taso sai sun yi tir da wanda kuka ajiye musu a gaba. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama daga zuwansa sai ya fara gina masallaci a Madina. Allahu akbar. Sannan al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, hada zumunci da dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa. Na'am, wannan al'umma da za ta zo ta taru a masallaci a cibiyar musulunci, wani da yarabe ne, wani da haushe ne, wani kajane, wani da nufe ne, wani iyamuri ne, wani ƙabilu mabambanta za su zo su taru. Kowa ya zo da tunanin shi, kowa ya zo da irin ra'ayin shi. To amma ana so yanzu gaba ɗaya su tafi akan al'ada ɗaya ne, ita ce ake kira sunna. Don haka abu na farko sai a yi ƙoƙarin kawar da bambanci da tabbatar musu da ɗan uwantaka. Don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya yi ƙoƙarin samar da dankon zumunci mai ƙarfi tsakanin musulmi. Wannan ƙabila Balansare ne, wannan Muhajiri ne, wannan Baƙuraishe ne Adawi, wannan Baƙuraishe ne Attaiwi. Haka annabi ya ƙoƙarin haɗa wannan ainihin dangantaka tashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Yanzu kun ga musulmi sun samu cibiya, sannan kuma musulmi suna kallon kansu a matsayin abu ɗaya, don haka ba su da internal crack, ba su da tsagewa a cikinsu. Kana ganin in aka taɓa wannan iyamun kamar kai ne da Fulatani aka taɓa, saboda ne? Saboda la ilaha illallah ta ƙulla. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Sa'annan mu'ahadatul yahud, sai kuma zama domin rubuta constitution da kuma constitutional amalgamation. Ya za a yi ni musulmi masu aƙidar Allah ɗaya ne, zama ya haɗa mu da Yahudawa masu aƙidar cewa Allah ba ɗaya ba ne, da Kiristoci waɗanda ke da aƙidar Allah ba ɗaya ba ne, zama ya hada mu a gari guda, ya za a yi nan kuma kar mu dawo mu samu civil war a cikinmu, don haka ya za a yi a samar da civil laws, dokoki waɗanda za su zaunar da mu lafiya. Wannan shi ake kira rubuta constitution, sai kenan. Sannan akwai dokokin da mu muke da su, su ma kuma suna da wasu dokoki game da zamantakewa. Ya za a cuɗanya waɗannan dokokin yadda musulmi zai ji bai ga cewa an takura mai addinin shi ba, kirista zai ji bai ga cewa an takura musu nashi ba, da yahudu zai ji. Wannan kuma shi ake kira constitutional amalgamation. Waɗannan abubuwan za mu zo mu bayyana su a bisa hasken sira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan za ka gane su sardauna abubuwan da suka mana a ƙasar nan sun yi ne a bisa hasken ilimi, tare da cewa saboda tawali'u suna cewa su ba malamai ba ne. Amma mu a wurinmu malami ba shi ne wanda zai buɗe Ƙur'ani ko hadisi ya karanta ba, malami shi ne wanda yake aiki da ilimi, malami shi ne wanda yake tsoron Allah yadda Allah yake so. Su sardauna gaskiya ne in ka kalle su a yadda suke gabatar da kansu, sun fi kama da ƴan boko da sarakuna da ƴan siyasa. Amma ba abin da suke sai da malamai gefensu, daga nan ne aikinsu bai ɓaci ba. A daidai lokacin da a naka zamanin masu mulki, in daga sun ɗibi malamai to ɗan tsibiri, in daga sun ɗibi malamai waɗanda za su je su yi musu addu'a ne ta zauna daidai. Amma duk malamin da zai ba su shawara Allah ka daga wasu, ba ruwansu da wannan. Ta haka kullum su ke nan a cikin aiki ya ɓaci. In an zo yin tazarcin sai an zo ana baɗin da za a iya ci gaba da aiki da malaman ba. Abin da yake kawo haka kuma shi ne corrupted malamai ake samun su haɗu tare da corrupted ɗan siyasa. Amma ba haka da duk ɗan siyasan da yake da tsarkin zuciya irin Sardauna, da yake da yankakken hannu irin Sardauna, ba abin da zai sa ya ji tsoron jawo malami irin Abubakar Gumi kusa da shi. Saboda ya san cewa malamin ba zai matsa mishi cewa ya sai mishi motoci, zai ba shi filaye, ko kuma shi ya san cewa zaman shi tare da malamin ba zai saka shi a cikin jin kunya ba don yana aikata wani abu da malamin baya so. Allahu akbar. To za mu zo za a ji mu'ahadatul yahud, yarjejeniya da Annabi da Yahudawa, yadda aka zauna aka rubuta takarda. Ita ce rubutun constitution na farko da aka fara a cikin duniyar musulunci. Za mu je mu kawo bayanai a kai insha Allah ta'ala. Al-mabhasu thani, wuri na biyu zai bincike ne dangane da fiqh sira, fi nuzuli ba'd al-ahkam at-tashri'iyya, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da darussan da ke cikin wannan tarihi tun daga lokacin da Annabi ya iso Madina, game da saukar wasu dokoki na shari'ar musulunci. Ya ake aure, ya ake zakka, ya ake hajji, yaya mata za su idda, ya ake takaba, yaya ake haɗa mata fiye da biyu, ya ake harkar kasuwanci, in na ci bashi wurinka ya za a rubuta, idan bashin da na ci a zamanin jahiliya akwai riba ya za a yanzu a gyara. Duk waɗannan dokoki sun sauka, to za mu ji irin darussan da za mu ɗiba a ciki. Allahu akbar. Al-mabhasu thalith, wuri na uku, fiqh sira fi ghazwati badrin al-kubra, yaƙin Badar babba wanda ainihin aka yi. Za mu ji waɗanne irin darussa ne game da wannan yaƙi, ya aka yi yaƙin, me ya ja yaƙin, yaushe aka yi shi, wanne irin salo ne Annabi ya fito da shi wajen yaƙi, me yasa ake cewa Badar al-Kubra, shin ana cewa Badar al-Kubra ne saboda akwai sigira, ko kuwa ana ce mata Kubra ne saboda a girmama ta kamar yadda Khadijatu al-Kubra, da ake ce mata Khadijatu al-Kubra, ai ba don akwai wata Khadija as-Sughra ba, ana ce mata Kubra ne mai girmamawa, Khadija the Great, ma'ana babba mai daraja. To za mu ji bayani akan haka insha Allah. Al-mabhasu ar-rabi', wuri na hudu, fiqh sira fi ghazwati Uhud, yaƙin Uhud, yaushe aka yi shi, me yasa aka yi, a ina aka yi, wata irin batar maƙa da ba ta kashi ce ta faru a wannan wuri, waɗannan irin darussa za mu ɗauka. Al-mabhasu al-khamis, fiqh sira fi ghazwati Bani al-Mustaliq, akwai wata ƙabila Bani al-Mustaliq, wanda waɗannan ƙabila ƙabilu ne na Yahudawa, annabi ya yake shi, me ya za annabi ya yake shi a ina a wata shekara, me ya biyo bayan yaƙi. Al-mab'ath as-sadis, yurin shi da fiqh al-sira fi ghazwat al-ahzab, yaƙin galalu, yaƙin ƙungiyoyi. Menene tarihin wannan yaƙi? Me yasa ake ce mishi yaƙin galalu? Me yasa ake ce mishi yaƙin ƙungiyoyi? Waɗanne irin ƙungiyoyi ne suka taru domin yaƙar annabi sallallahu alaihi wa sallam? Mece ce manufarsu? Yaya annabi ya ɓullo musu, ya rubirgiza su? A ina aka yi wannan ɗauki ba daɗi? To waɗanne irin darussa za mu ɗauka a nan? Fiqhul sira al-mab'ath as-sabi, wuri na bakwai ka zo mana bincike ne dangane da fiqhul sira fi ghazwati bani quraiza. Akwai wasu ƙabilun yahudawa masu suna bani quraiza, waɗannan ƙabilu annabi ya yaƙe su. Me yasa ya yaƙe su? A ina? Me ya ja? Sannan yaushe? Za mu je kuma za mu ji ainihin darussa. Jama'a, waɗannan abubuwan da kuka ji dukkanin su kanun karatu ne, kamar yadda mai labarai sai yakan karanta kanun labarai. To waɗannan kanun karatu ne waɗanda za mu yi rayuwa nan da fiye da kwanaki 30 ko 60 masu zuwa. Malam ya ce tarhib ga sharar fage. Bisalar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-Madina, da isar manzon Allah zuwa Madina, tabda'u marhalatin jadida min marahil siratin nabawiyya, sai aka shiga wani sabon fage daga cikin fagage na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Mana isowa annabi Madina ya saka annabi da sahabbai a cikin wani sabon shafi na tarihin rayuwa wanda ba su taɓa ganin irinsu ba. Hadhihil marhala, wannan fagen, bimassilu khutwatan muhimma fi da'wati ila Allah, yana kwatanta mana irin mataki ne mai muhimmanci wajen kira zuwa ga Allah. Wanda ku manta ba, a Makka an hana kira, kama sahabbai ake ana azabtar da su, shi ma annabin an yi yunƙurin kashe shi ne. To isowarsu Madina yanzu ta zama musu wani mataki ne mai muhimmanci domin da'awa ta samu fage mai kyau. Haythu asbaha lirrasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lissahaba baladun ya'uuna ilayhi wa ya'mununa fihi, domin kuwa annabin sahabbai sun wayi gari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani gari ne waɗanda suke iya zama cikin shi cikin aminci da lumana. Ya'buduna Allaha bila khawfin wa la iza wa la ta'zim, kuma su bauta wa Allah ba tare da tsoro ba, ba tare da wata cutarwa ko kuma azabtarwa ba. Wa bittali, sakamakon haka kenan, in tahaddul wusul ila al-Madina tilka marhala ash-shaqqa fi Makka, wato kenan isowar musulmi Madina shi ya kawo ƙarshen wacce irin rayuwa mai tsanani wadda suka fuskanta a Makka. Allati baragat fiha suwarul iza, allati baragat fiha suwarul iza, wadda yake launin iri-iri na cutarwa ya faru a Makka. Wata aziz da azabtarwa al-badr, wadda aka rinka wa jikinsu, mun dai kawo takaitattun tarihin wurare da dama a kwanakin baya, kuma da irin yadda aka rinka wa su Khabbab ibn al-Arat da Yasin da matar shi Sumayya da kuma ɗansu Annar, da irin cutarwar da aka rinka wa su Bilal shi kanshi mai gidan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama bai kuɓuta ba, yana sallah za a zo a yarda mishi ƙazanta, yana tafe za a zage shi a gaya mai baƙar magana, a jefe shi a fasa mishi kai, wulaƙanci iri-iri. Su Khabbab ibn al-Arat kuwa mun ji cewa garyashin wuta ake sa su a kai har sai mai ƙwangadon bayan shi ya ɗige na ainihin wato kashe wannan garyashi. Yasir wato mahaifin Ammar shi kuwa an tsaga shi gobe ta hanyar ɗaure raƙumi dama da hagu a hannayen shi, ana kora raƙumin suka tsinka shi biyu suka yaga. A daidai lokacin da matansa aka banƙare ta tsirara, aka yi ta daɗawa farjinta mashi har sai da aka yi daga-daga da ita ta mutu. Waɗannan abubuwan dukkaninsu su waye suka yi? Kafirai ne suka yi. Ba za ku taɓa ji a cikin history, a cikin tarihi ba, cewa an taɓa samun irin wannan atrocities ga musulmi
Yahudawa ba sa rubuta wannan. Ina manya-manyan kafirin Yahudawa da muka kawo littattafansu nan wataran da tarihi ya tarihi. Waɗanda suke rubuta tarihi, Muhammad at Makka. Ko sun kawo tarihin irin wannan cin mutuncin ɗan adam da aka yi annabi da shahadai ba su kawo. Amma duk wani kuskure da musulmi zai yi tuntuɓe ya ɓararwa da wata faranti wuɗi to sai sun rubuta cewa musulmi azzalumai ne sun ja wata mata karyewar jani. Ba abin da suka kyale na kurakuran musulmi sai da suka rubuta amma duk wata wauta da ɗanyantaka da takin haƙƙin ɗan adam da aka yi wa sahabbai a wannan lokaci ba rubuta ba. Hasali me yasa aka kori annabi daga Makka ɗin? Saboda ya kawo addinin da ya amintu da shi. Ina magana ƴancin addini da ake cewa ka bauta wa Allah a ko'ina aka ce dokar duniya ta yarda da wannan ba ka duban wannan sai su ce fitina Muhammad ya kawo. Da ya zo Makka ya daki wani? Bai daki wani ba. Ya zage ni? Bai zage wani ba. Yana kira zuwa ga Allah shi ko kuma kuna kira zuwa ga naku Allah? Me yasa ba ku ce shi a kashe shi? Ina ƴancin addini? Dan haka ku musulmi a yau sai kun tashi kun karanta history domin ku san menene kafirai suka bi suka rubuta, sai kun karanta political science ku san menene suka rubuta, sai kun karanta international relations kusan menene suke rubutawa. Ina haka ba kun koma gefe guda. Allah ya saka muku da alheri kuna ta haddar Qur'ani. Amma kuma wani al'imamin ma wani ba su karanta Qur'ani ba sun karanta sun haddace. Me yasa suka zage suke karatu dangane da political science? Me yasa Ibn Hazm da Ibn Khaldun suka zama professors a cikin international relations? Menene yasa Ghazali ya ƙware a cikin political science? Me ya kai Ibn Hazm da ƙwarewa a cikin social sciences? Musulmi suna da buƙatar waɗannan wuraren domin rashin su na ƙasa ce yadda yake musulmi suna samun kansu a cikinta a yau. A galibin waɗanda suke shirya silabus na duniya a yau in ba dukansu ba kafirai ne, ba su yi musulmi adalci, ba su yi musulunci adalci ko kaɗan. Me yasa? Saboda ba ku a ciki. Idan ya zama wajen contribution akwai ku, in ka ga an rubuta wani abu kuma ya zama kasan addininka, in ga an rubuta kaza za ka ce a it is contrary to reality, in ya saba ma gaskiya yadda al'amari yake, a ce what is the reality? Sai ka ce kun kawo reference ɗinku 200 years ago, sai ka ce indana kitabu tarikh al-islami lil hafiz az-zahabi an 700 am shekara 700 mun kuma ga namu reference ne. Duk rubutar-rubutar da suke sai ka ga shekara 200 ne da ta wuce, shekara 100 ne da ta wuce aka rubuta littafansu na tarihi. Za ka samu kafiran duniya suna da littafi irin wannan yau shekara 700 da rubutawa? Ba su da shi. Ba su da shi. To me yasa muke da wannan amma muka koma baya a cikin fagen tarihi na duniya? Sai dai ƴan baya sun sauya daga tafiyar da waɗannan suke a kanta. Saboda haka akwai ƙalubale mai yawa a kanmu, kuma wallahi ƴaƴan musulmi wallahi wannan ƙalubalen a kanku yake. Allah ya kyauta. Shi ne malam yake cewa wabtada'at marhalatin ukhra min marahil siratin nabawiyya. A wannan lokaci da sahabbai da majiransu suka dawo Madina, to sai ya zama sun fara wani sabon fage na yin wato fagage daga cikin tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laha khasa'isuha al-mumayyiza laha. Wannan wurin da suka dawo yana da irin siffofin shi da irin halaye waɗanda ya bambantu da su. Madina ta sha bamban da Makka ba wai a wancan lokacin ba, har a yanzu da muke magana da mutanen Makka na yanzu da mutanen Madina na yanzu kai ba wannan ba. Ko ƴan tashan Makka, ƴan tasha na Makka da na Madina da bambanci. komai akwai bambanci a yanzu me kake tunani a wancan lokacin. Sai da haka ashe ka ga waɗanda ke zaune a Makka idan suka dawo Madina to salon rayuwar dole zai faɗa zai sha bambam. Na haka sai zama wani fage ne sabo na rayuwar ainihin wato sahabbai wanda ainihin wato suka samu kansu. Hiya marhalatul bina, wannan marhalar ta gini ce don duk wata ta taɓurza an gama. A Makka kafirai suke da ƴancin su jaki mutane, amma a Madina fa bariki ce ka zo na zo. Yanzu muna nan Zaria ko Sokoto ko Katsina sai kai min gori ko in maka gori, amma a Abuja fa mai gidan idan waye kowa su yayi ba wanda ya gaba wurin kakansu. Don haka su nan yanzu in ka tafi an gallabe ka a garinku mai anguwa ya gallabe ka daga ciwa fitine ka hakimin sarki in ka tafi Abuja ba ruwanka da kowa a lokacin sai ka ka haɓaka. Allah ya sa kun fahimci mene ke son nuna mu. A Makka kafirai suke da ƴancin su da ki kowa irin waɗannan kafiran ba su a Madina amma ba su isa su da ki kowa ba. Wannan wuri ne mai ƴanci, wuri ne wanda yake kowa yana zaman kansu. To duk lokacin da ya zama ba wanda zai dake ka ba za ka zo kai gini wani ya zo ya rushe saboda daga tangari ko hakiman gari sun ɗaure mai gindi ba. To ka kai marhala ta ci gaba sai kai kokari ka ciyar da kanka gaba. Ku kiyaye wannan da kyau, wannan darasi ne tarihi ne. A Madina Annabi bai yi tunanin gina gida ko gina masallaci ko gina makaranta don ƴan agajin da za su yi aikin su kansu su ne ake azantawa ana duka. A Makka, a Makka ƴan agajin su ake duka su Bilal, sallan ma a ɓoye ake, wa'azin ma a ɓoye ake, karatun alƙur'anin ma a ɓoye ake. Amma a Madina fa, a Madina wuri ne wanda yake mai ƴanci. Na haka malam yake hiya marhalatul bina, don haka wannan fage ne na gini wa takwini da kuma kasantarwa lil mujtama'il islami domin samar da zamantakewa irin ta musulunci. Ku kiyaye a Makka yanzu ba suna ƙoƙarin a samar da zamantakewa irin ta musulunci ba ne, suna ƙoƙarin a basu su faɗi saƙon Allah ne. Wannan shi yake nuna mana yadda ake tsara rayuwa. Inda duk ka je ka samu kanka ka karanci wurin tukuna ka gani wannan wurin tana da ƴancin wa'azi da ƴancin addini da ƴancin ibada, to yanzu nan za ka fara kawo ci gaba ne. Amma a ba ka da wannan ƴancin to yanzu gwagwarmayar da take a ba ka damar ka faɗi mece ce manufarka. Don haka yanzu wannan matakin mataki ne na gini da kuma samar da ainihin wato zamantakewa irin na musulunci aljadidu fil Madina wanda yake sabo a Madina. Don haka bada'an min bina'il masjidi, abu na farko da ya fara da shi shi ne gina masallaci, wal mu'aqa da kuma haɗa zumunci da dangantaka da kawar da ƙabilanci tsakanin sahabbai. Wa ma ba'daha min muwajahati a'da'il muslimina al-judud fil Madina, sai kuma abin da zai biyo baya shi ne mai idan kanku ya haɗu kuka gina masallaci kuka fara da'awa kuka fara ibada, to akwai wani sabon salo na maƙiya. Kar ku saki jiki, ku kiyaye da kyau. Wannan ina gaya muku haka abin yake a da, haka kuma abin yake a yanzu, kuma haka abin zai ci gaba. Kar ku ga cewa kun gina narkeken masallaci a anguwa, kar ku ga cewa kun gina ƙatuwar makaranta a anguwa sai kun kuɗuta daga makirci, a'a makircin ya sauya salo ne amma ba za a daina muku ba. Don haka da musulmi suka dawo Madina ga masallaci ga haɗin kai tsakanin musulmi, to sai kuma Annabi ya fara shirya su yadda za su iya fuskantar waɗannan sababbin maƙiya. Wa ma haulaha da waɗanda suke kewayen Madina, don wasu za su taho daga nesa zai ce wa Yahuda Madina kuna nan garin wannan ya zo har ya gina masallaci ne, kuna nan garin har ya samu kaza bai samu damar yin maka a ƙauyensu ba. To ka ga yanzu daga nesa ne wasu za su yi su haɗa makircin da ƴan gari. Yutantahi hadhihi al-marhala بنهاية غزوة الأحزاب وقريبة لم يمنع إذن ما ترتمى ترتين شيئا كارشا ولم نتاكي نتأكي بواكي نتنجي كافري بكما أينهم بني قريبة تاربة وعدام كرام تودا مهورا رمضان تنقل يتيمك دارك فتدى جتكين جهو جماعة أبن دعونا ينتين في شوني لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم عداء مدينة أكي قوطان سامد مفلاتي أكي قوطان تبت دسي وباب قبيلان في باب من تاشي باب من تيتي كوكولين لتكان المسلم وانا شايت كرا حد كان مسلم فأمد يا أساسو طوليان زكو منك يا مكسة دمان يوفا لا تساك فاسو منا أما با إذن دابا دابا أزو أدكيني دابا أزو أتروت آمين ونزكو مالكريتي نزاء الوطن تقلور النبي صلى الله عليه وآله وسلم شنيوية تقلواتي يبدأ الله مرحبا تنسلتي وكنت أتتند غوريش فمدعك من دمان في أمد يطار حساسي واسيزتي يهودا ومه أجاوز أردو توتي يرجيجين ويبدأ إنسك فاقاتا دنيا سنداك فاقاتو وانتا مداما كرياف ناك في عيطا مصد قورا غيطا تيواغام منزو بلنا من دام أكوما زيو أكو كي دم أليك سنكيك أكانتا dan yace musu to mun je garin nan mun same ku mun dukin arziki ya wulakanta sai ce ku ma zuwa ku kai duk da kaga da yahudi a madina zuwa yi duk inda kaga kirista a madina zuwa yi su waye ɗan asalin gari su ne su anas da tijabu su ne banu ainihin wato al-khadraja da aufawa su ne ɗan asali to kuma su suka kawo mu garin dan haka da mu da ku duk baki ne a garin nan kun taho da al'adunku kuma mun taho da namu kun taho da naku addini mun taho da namu mutanen da muka zo muka samu ɗan gari su kuma gaba ɗaya suna da bambancin addini da al'adu irin namu me yasa ba za mu rubuta takarda yadda kowa zai kiyaye ta don a zauna lafiya ba sai suka ce sun yadda shi ne aka zauna aka rubuta takarda sai annabi ya ce to an manta wata mas'ala mai muhimmanci wanda ya saka wannan yarjejeniyar da ke takarda mai za a mai suka ce a kashe shi a kuma kori sauran dangin shi daga garin nabi ya ce ku sa hannu suka sa hannu bayan kwana biyu ko sai suka fara makirci makirci ya kai makirci har suka gayyato kafirai na kasashen waje akan a zo a yaƙi annabi wanda wannan na daga cikin wannan yarjejeniyar cewa idan muka samu wani ya gayyato wani daga waje don ya zo yaƙi garin nan to za a haɗu a yaƙi wannan mutum kun yadda suka ce ku sa hannu suka sa hannu idan muka kama wani a garin nan ya fita ya je ya haɗa kai da wasu yana tona mana asiri hukuncin shi kisa suka ce sun yadda duk gaba ɗaya suka gama ɗaure kansu ba annabi ya ɗaure su ba don annabi zai iya makirci ba amma shi ya san su za su yi kafin wani lokaci ko sai gashi sun aika da kafiran duniya kaf doron gayyata cewa a zo a yi maganin wannan fitinar yadda take fuskanta kowa aka zo aka haɗu wannan shi ne tarihin yaƙin Ahzab wanda za mu zo mu karanta da Allah maɗaukakin sarki ya tarwatsa wa musulmi waɗannan ainihin ƙungiyoyi kamar da Allah ya ce wakafallahu lmuminina alkitab sai Allah ya hutar da musulmi ba su yaƙi ba Allah ya turo iska ta kaɗa su da suka gudu kaf sai zama waɗannan yahuda da suka aika da goron gayyata sai annabi ya je ya same su da ya same su sai ya rutsa garin su kwana 17 aka hana kowa fita aka hana kuma kowa shiga duk wani communication gazette aka jintsine shi ba hanyar da za ka isar da magana waje ba yadda kuma ta ciki za ta ainihin fito ba yadda ta waje za ta shiga bayan kwana 17 sai wani ya leko sai ya ga wani ɗan uwan shi da ya musulunta sai ya ce kana da mutumin nan naku da ya tare ni me yake nufi ni mana wannan da yake saurayi ne sai ya nuna wuƙa haka a wuri sai ya ce yanka ku za a yi suka koma suka shiga suka fita suka aiko da wakilai annabi ya ƙi sauraron su sai aka je aka ɗauko wani dattijo ɗan garin wanda shi ya musulunta kuma garin wannan ainihin tashin hankali da suka tayar har an zina rami ba ya iya tafiya, haka za a kawo shi aka sauke shi aka ajiye shi. Annabi ya ce, to ka ga waɗannan ɗan uwanka ne, kana zaune san da aka rubuta yarjejeniya suka sa hannu a kan wanda ya ci amanar yarjejeniya daga cikinmu a hallaka shi, ka san haka ya ce? Sai magana da su, ya juya ya magana da su, kun san wannan yarjejeniya? Suka ce eh. Sannan kuma kuka saɓa? Suka ce sun yi kuskure. Sai ce, to yanzu za a hukunta ku a ƙarƙashin wannan takarda. Shi ke nan. Amma da ya yi gare shi sai ce, to Allah ya yarda da duk hukuncin da kai a kansu. Sai ce, to hukunci na shi ne a ɗaga duk wanda aka ga haɗa shi da jini, to dalili ne akan ya balaga a yanka shi. Wanda duk bai balaga ba, to shi ke nan ya zama bawa na musulmi. Ga Allah ya ce, kana nan ƙasa ka yi hukunci daidai da hukuncin Allah a saman bakwai. Sa'ad ibn Mu'adh kenan. Da haka jama'ar musulmi kun ji, haka aka kama su aka yi musu. To wannan irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangen nesa ne. Da haka in kuka kafa masallaci ko makaranta a inda kuke ganin yanzu kun samu aminci, to ku fara tunanin kuma akwai nau'ukan makirci waɗanda za su biyo baya ba irin waɗanda ake muku ba a da. Ina fatan kun gane. Ina sada a kan haka. Ranar farko da muka fara karatu, za ka ja da SS. Karatu a cikin gidana ne mai kafarin fakwa ne. SS, shugaban SS na zariya ta bugawa. An ce albani ya yi masallaci ya jage su da duk anguwa. Ke na buga mawa na ce, ka ce Allah iya wa uwan makaryaci. Sai mai mishi na ce, kana jin tsoro ne? Na ce, to bari mu faɗi. Allah iya wa uwan makaryaci. Na ce, to na farko dai ni duk duniya ma ba wai a anguwa ta ba, ban da masallaci. Na biyu kuma rumfar kwano ce na kafa a cikin gidana. Sai ce a gidanka? Na ce, akwai shakka ne? Kuma ya ce, a'a, mamaki na yi. Na ce, to gidana ne. Inda aka yi fakin kuma filina ne. Ya ce, a filinka ka yi fakin, ka sa mutanenka su fakin a filinka. Tsare da shi. Na ce, to ka taso ƙiyar wannan da ya maka waya. Sai ya ce, a tax ne aka yi shi. Na ce, to ka nemo shi ka taso ƙiyar shi ya nuna maka inda aka yi masallacin da inda aka yi fakin din. Sai ya ce, a bai san shi ba. Na ce, to turo min wayar. Sai ya ce, a. Yin ce aikin banza, abin da makarisa rayuwa ta akan haka? Kafin jayyawa yana gano wayar. Shi ke nan kawai. Makirci ne. Sai a tafi. Kowa yana ji. Daga zaka su da sun gora, amma mace da wannan shege ya zo da rigar shi tana sufurin ya shi daga kasu da yake. Wannan ya zo da warin baki ko turanci bai iya ba, ya shi ma daga ofishin lam yake. Duka makirci ne. Dole ne ya zama a ƙwaƙwalwarku ta zama program, ta zama ta shirya waɗannan makircin. Ina fatan kun gane. So kar ku taɓa ɗaukan cewa wai bayan kun zama established, kun kafa makaranta ko masallaci, za su gina muku makirci. Allah ya ce, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in istata'u. Ba za su bushe ba, za su yaƙe ku, za su muku makirci. Makarin layli wan nahar, za a yi rubutu a zo a yaƙa a cikin masallacinku, za a yi asiri a zo a kafa, kai za a turo a zo a yi muku fata. Duka don me? Don a raunata ku. Ranar farko da muka sa fondishin makarantar nan, filoli guda goma sha biyu aka zo aka kwashe da magariba. A halin nuna tunanin za a zo a sace da daddare, na kaman aje mai jabi da kuka fito ka dawo, kafin ya fito mu da an kwashe su da magariba. Because there was surveillance over the project, saboda akwai waɗanda ke dubawa. Duk waɗannan abubuwan dole ne ku zama kuna da basira. Ba yi kawai ku zauna a aiki kenan yanzu mu mun kai tudun mun tsira. Ina ba ku shirya na da'awa ba. Ba ku shirya na da'awa ba. za a kullo muku ta duk inda ba ka tunani, duk inda ba ka tunani za a kullo muku. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake kowa, sai Allah ya mana gata sai ya turo mana shi. Allahu akbar. Laqad minna Allahu 'alal mu'minin, haka Allah yake. Wannan aya tana da dadi a Qur'ani. Allah yake Allah ya so mu ne, Allah ya so mu jama'a, wallahi da ba mu bi Annabi ba, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Laqad minna Allahu 'alal mu'minin izba'a fihi rasulan min anfusihim, Allah ya so mu ne da ya turo masa Annabi daga cikin su. Ba an samu matsala, ba ka kuskure tarihinka ya kuskure, ba ka cikin mabiyan Annabi, to da ka samu matsala. To abinda ake so jama'a ku koyi komai daga Annabi, komai na Annabi ne daidai, na kowa akwai matsala. Duk waɗannan yana nuna muku waɗannan irin shiryarwar da irin wannan karantarwa da Annabi ne sai ya fara tattalin masallaci, ya fara ƙoƙarin ya za a haɗa kan al'umma, sai kuma ya fara shirya in sun mana makirci ya za a ɓulle wa makirci don ya san za a yi. Haifu ƙalar rasulu sallallahu alaihi wa sallam, a inda a lokacin har sai Annabi ya rinƙa cewa al'anu marzuhum wa la yarzunana, yanzu fa mun za mu yaƙe su ba kuma su yaƙe mu ba. A da sun suke kama musu da kewu, sun suke kama musu yi mana kaza, ba yanzu ba, a'a mu ne za mu yaƙe su. Don abin da ya faru a lokacin Annabi na isowa Madina, sai zama Annabi shi yake da media, shi kadai ake ji, musulunci kadai ake ji, ba a jin Yahudawa, ba a jin kiristoci, ba a jin mushrikai. Amma a Makkafa ba a jin Annabi mushrikai ake ji, don haka su suke da ƙarfi. A nan ku shi yake da ƙarfi, to shi kuma ba zai makirci ba. To shi kuma da ba su da ƙarfi sai suka koma zuwa ga makirci, sai suka haɗa kai da sarakunan gargajiya da miyagun malaman Yahudawa da ƴan tsibbu da matsafa gaba ɗaya. Duk sai kun yi tunanin wannan, za a yi muku tsafi, za a yi muku asiri, za a yi muku dabo, za a yi muku rufa'ido. Duk sai an yi muku a masallatanku da makarantarku, tsakalanku sun yi tunanin wannan. In ko kuka zauna kuwa ga cewa ai ku ustazai ne, ina yawan kowa da kuma tun daga wannan ranar kun lalace. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu da suka rasa yadda za su, an kawo guba an sa musu a cikin naman da ya fi kowanne so, naman akuya karfata, an yi musu asiri, an je an binne, an je an haɗa musu makirci game da matan shi, an ce an kama ta da wani ne ba a ramani ba na makinci. Masallaci musulmi za su fito sai a rinka jintansu da daddare, ana danna matan musulmi, ana musu taɓe, ana fige hijabinsu a lungu, sa shi bantakar da Annabi bai gani ba daga gare su. Amma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya iya tsayawa wannan ƙalubalen, kuma ya iya fuskantar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Allahu akbar. Dama da uwar shi za ta rasu, sai da ta yayyo ta duba shi ta ce, ya Muhammad kun rajulan, ka zama namiji. Ba namiji da azzakari ake nufi namiji ba, ana nufin jan maza garzo, wanda duk inda ka samu kanka kai za ka iya jurewa. Mabiyanka sun su ainihin samu ƙarfin gwiwa. Allahu akbar. Fa hadhihi al-marhala allati bada'a bil-wusul ila al-madina, malam yace to kaga wannan ainihin wato mataki ya fara ne daga lokacin da Annabi ya isa Madina shi da sahabbai, hatta nihayata ghazwati bani Quraiza, bani Quraiza, har zuwa lokacin da ƙarshen naƙar bani Quraiza. Tumassilu bi majmu'iha, to in ka tattara abubuwan da suka faru tun daga isowa Annabi har zuwa wannan naƙin da aka yi, halqatan min halaqati siratin nabawiyya al-mutarabita, to za ka samu tattaruwar wasu ainihin darsa daga cikin darsan tarihin Annabi waɗanda suke da alaƙa da juna. Jama'a kun san cewa wannan tarihin waɗannan Yahudawa shi ya kawo abin da har yau muke fama da shi na mulkin mallaka da Turawa, Ingila suka yi mana a nan Najeriya da wasu ƙasashe. sai an yi karatu ya karatu zan kawo maka insha Allah. Shi waɗannan Yahudawan da Annabi ya koro su daga Madina shi ne suka tafi suka ainihin kafa Ingila. Shi ne yanzu suna nan sun fitar da map wanda insha Allah ta'ala idan lokacin da za mu yi wannan gaba ta yi zan zo ne za mu sa projector za mu haska zan nuna muku a inda yanzu suka fitar da map da taswira yadda suke cewa ga shi nan tun daga London suka ce har cikin Madina suka ce garurukansu ne da gonakin kakanninsu kuma suka ce su sun dawo da abubuwansu kuma yanzu aikin da suke yi kenan. Na daga cikin shi ne cin Iraki da suka yi, na daga cikin shi ne abubuwan da suke na kullakullan makirci a yanzu na rubuta ainihin gwamnatin Syria da makamantansu duk wannan yana daga ciki. In Allah ya so in lokacin ya zo za mu zo maka da wannan tarihi insha Allah. Allah madaukakin sarki ya ce maka allati ya'budu ba'daha bi riqabi ba'di, wanda waɗannan darussa da za mu karanta na tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama fashinsu na da alaƙa da fashi, don haka nastati'u an narsima laha suratan mutamayyiza amma qablaha, to za mu iya fitar da wata taswira kenan wadda ta sha bamban da wadda take kafinta, wato irin ta tabirzan da aka yi a Makka ba irin shi ne aka yi a Madina ba, irin na Madina kuma ba irin shi ne na Makka ba, wa ma ba'da, da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan isuwa ta Annabi Madina, wa ma hadha tamayuz li hadhihi al-marhala, amma fa malam yace tare da cewa wannan zaman Madina din nan ya sha bamban da zaman Makka, fala yajibu an adhanuna annana mara hada nasir fi kitab kulli marhala, kada abin ya tafi daga cikin tunanin mu cewa duk wata ba ta kashi da aka yi da su a Madina ta makirci daga ƙarshe sai zama nasara tana komawa bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga a zahiri a Makka za su iya cewa sun yi nasara ga Annabi tun da ya gudu ya bangare, to amma a Madina fa duk wata ba ta kashi da aka ƙarshe sai ta ga Annabi ya yi nasara ƙarara ta bayyana. Wa anna da'wata ila Allah, kuma al'amari sai zama kira zuwa ga Allah, tasiru fi taqaddumin jalil, yana ainihin ci gaba a sarari, yadhharu atharuhu bil muqarana bayna bidayati al marhala wa nihayatiha, ina ake ga mu ci gaban da nasarar shine idan aka ga da yadda al'amuran suka rinka faruwa daga zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ainihin ƙarshen lokacin da aka yi wannan yaƙi, an ga cewa musulmi ƙaruwa suke, ƙarfi suke ƙara yi, gonaki suke ƙara mallaka, masana'antu suke ƙirƙirowa, manya-manyan madatsaruwa da rijiyoyi waɗanda Yahudawa suke sarrafawa da kasuwanni da hannun jari, tafiya-tafiya duk sai aka yi gari sun koma a hannun musulmi. Allahu akbar, abinda ake fatan musulmi su yi kenan. Idan kuka sauka wuri za ku zama ku ne 'yanci rani, amma ko ake kafin wani lokaci ya zama kasuwar garin ta koma hannunku, ma'aikatun ya zama ko kuka su yawa, komai ya zama ku ne kuke juyawa, abin da ya faru kenan a Madina. Lokacin da suka iso ana haɗa mutum biyar ne su kwana a ɗaki ɗaya, mutum ne zai ya gazanin shi sai ba wani sai ɗaure kwankwasan shi. A lokacin da suka iso mutumin da bai samu inda zai kwana ba kafin lokaci kaɗan sai gashi shi ne babban ɗan kasuwa da ke shigo da manja duk gari, shi ne Abdulrahman ibn Awfi. Kafin wani lokaci Sayyidina Uthman ya mallake dukkan manyan masana'antu da gonakin da ke garin Madina, duk wani wuri da ake so da ruwa na Yahudawa kafin ka ce wani abu ya zama na Sayyidina Uthman ba duka ba zai, saboda mai saboda jiddiya da gaske suka zo suke yi. Amma ka zo ka tashi a wurin ƙalubale kuma ka zama rago, to hawan jini ne zai kashe ka, ma'ana duk wanda aka haife shi a cikin ƙalubale. Misali yanzu idan ɗan jata yana da ɗa, to ɗan an haife shi cikin ƙalubale ne, in ya zama shi na nufar ɗan kawai shi ne ya zo a buɗe mai mirinda a yi mishi damu ya miƙe ƙafar shi ya ci, to ya kaɗe hawan jini ne ƙarshen shi. dole ne zama yana da jiddiya saboda kalubale ne. A wannan lokacin da musulmi suka samu kansu, in suka zo Madina suka kwanta, shi ke nan ƙarshen su ya zo. Ba haka musulmi sun suke tashi kafin kowa ya tashi, ba su ba da sun yi sallah sai suka fi gonaki sai su buɗe shaguna. Idan ya zama gidanku kuji ne, ya na iya tokai za ka tafi makaranta ya ka ɗauko mana karatu, ni kuma zan tafi gona. Ya na iya kai ka tafi kasuwa, ni kuma in je in ji mai Annabi ya karanta. Haka kuke yi da daddaren ka dawo ka tashe shi ku ci abinci, sannan na biya maka karatun da aka yi gobe, kuma kai ka tafi makarantar shi ya tafi shagon. Haka ake yi. Kun ga Najeriya a yanzu ma ashbaha bi hadhihi sura. Najeriya ta fi kama da wannan sura a yanzu fiye da koyaushe. Idan har kuna zaune ɓangaren karatu kuna baya, ɓangaren kasuwanci ku ne a baya, mallakar masana'antu ku ne a baya, investment ku ne a baya, mafi yawancin bankunan ƙasa ba ku kuke da su ba, ba ku da hannun jari a ciki ma. Manya-manyan kasuwanni na ƙasa ba ku kuke sarrafa su ba, kasuwancin ƙasar ba ku kuke sarrafawa ba. Shi ke nan. Kun kaɗe. Abin da zai kuɓutar da ku, bayan shirya Allah da za ku yi fata ita ce ku zama kuna da jiddiya. Na ga ƙarfe shida ya kamata a ce ka buɗe shagon kasuwa. Ba za ka rufe ba sai yaushe, sai lokacin da mutane suka wace. Amma kai ce idan da ya waye yanzu a nan gari, in kana son biredi ƙarfe shida na safe, sai zai tafiya wurin waɗanda ba mu ba. Mun fa yadda mu buɗe shago ba, ina sai ƙarfe tar na dare, alaji na ta muna hutawa. A Najeriya kuna hutawa, za ku huta. Ba sai ka samu wani saurayi ba, an yi sallah asuba shi ya zo ya buɗe, ya zanna. Zuwa sha biyu na rana kai kuma ka fito in shi kuma zai gida ya kinta. Ka zauna zuwa sha ɗaya na dare, eh to haka za ku rinƙa yi. Amma yanzu gari ya waye, ka fita wannan titin gaskiya ɗin nan ko shagunan nan na santra, kana neman wani abu ka ga yadda za ka rena kanka. Kowa yana kwance yana hutawa. A'a, ba sai a kasantawa na iya kai za ka zauna ƙarfe shida na asuba, saboda da safe masu siyan ganyen shayi, masu siyan sukari, yara masu siyan littattafan makaranta, masu siyan biredi, in yara an ce ɗorbe da tsintsiya ba makaranta, jakan makaranta, duka irin waɗannan abubuwa. Zama da gaskiyar da shi kuke yi. Malam Muhammad Munir Agha malami ne, ya faɗa samun kansa a tsakiyar ƙalubale irin wannan. Malami ne Ahlus Sunna, littattafan Ahlus Sunna suka yi ƙaranci. Da kuɗin ku ku kai littafi a buga masa Ahlus Sunna, sai a ce ina ba a buga littafin Ibn Taymiyya, ba a buga littafin Ibn Qayyim, ba a buga littafin Ibn Hazm. Sai ce to shi kenan, shi kuwan Allah so zai yi. Ya ji aka koya mai ya ake typewriter, ya zai iya typewriting. Ya ake kafa maɗaba'ar buga littattafai, ya zai siyo kayan aiki ya cikin gidan shi ya kafa, a nan ake buga littattafan. Shi zai zauna ya typesetting ya buga, ya shirya su, ya je ya ɗibi ma'aikata a zo a buga. In la akarfe kuma sai fito ya zauna a shagon. In ka zo ina san Iqtida'us Siratal Mustaqim na Ibn Taymiyya, sai ya ce ga shi. Shi ya buga da kanshi, shi ya gyara, shi ne kuma mai shago. Haka ake da gaske ake yi jama'a. No food for every man, haka suka ce. Rage ba shi da abinci. Kun ga a Najeriya a yanzu, ku musulmi idan da ku dage ba, waɗannan fitsararru su ɗauka da su Hassan Usman Katsina suka tashi suka bubbuge su a lokacin Babangida ko, suna nan da ransu. In nace suna nan da ransu, ina nufin wannan aƙidar tana nan da ranta. Kuma yanzu shirin da ake muku kenan. Waɗancan samari da aka ɗiba 5,000, ya gaya muku cewa 5,000 ne. Ya gaya muku ba 50,000 ba ne. Ku tambayi ɗan jaridu su gaya muku alƙaluma na gaskiya. Da aka ce sun tafi koyo sana'a, ko dai sun tafi koyo yaƙi. kuna jin da ba a irin wannan lokacin ujuku ya mutu ba za a yi celebration din ujuku? Yo, an taba contradiction irin wannan da aka yi a Najeriya? A lokacin da ake cewa ana yaƙi da ƴan ta'adda, sai ka samu shugaban ƴan ta'adda na farko ya mutu, amma aka kashe wani bidaran na inyamurai ba fi sana'a ba, kuma aka mai da shi hero. Sai don nuna maka wannan aƙidar ta ujuku su tana da goyon baya a lokacin mulki irin wannan. Sai da aka waɗannan matasa da aka tura 5,000 ne ko 50,000, sana'a za su je koyewa ko ko za su koyo yadda za a raba ƙasa ne. Abinda ake ganin da ni da kai da ke da su da su yanke da su yanke gaba ɗaya mu ba mu da amfani, muna zaune ne sai dai a turo kuɗi local government waɗannan su kafarta, a turo kuɗi state government waɗannan su kafarta, amma ba ma iya kimanta komai. Ba haka ka je ka binciki MPDP na gaskiya ta fadirgar da ake ciki daga shekarar jiya zuwa daren jiya, da yasa ake so ba manga tukure zama shugaban PDP. Makirci ne kai baka sani ba, makirci ne ba manga tukure shekarar shi 81 jirgin sama ne hau sai an riƙe shi, an ji an ɗan samu wani saurayi ɗan jihar Rivers mai shekara 40 da kaɗan. Me ake nufi kwana biyu wancan ya ɓungure? Sai wannan ya ci gaba, shi yasa an yi muku irin ta 'yar Adua da Cabo yake. Don haka an kwace kasar, jam'iyyar ma da take wannan wuri-wurin ita ma an kwace ta. Ka je ka binciki dangaryar da take faruwa daga shekarar jiya zuwa jiya zuwa yau a cikin jam'iyyar da irin bala'o'in da suke ɗaukar mu. Saboda haka haƙiƙanin al'amari jama'a, muna rayuwa mu rayuwa irin wannan wadda ma ahwajana bihadha at-tarikh, ma ahwajana bihadhihi as-sira, muna mutakar buƙatar wannan gadar ta tarihi. Saboda annabi ya ishe Madina ne tana cike da kalubale, yanzu muna rayuwa a cikin rayuwa irin ta kalubale. Jami'a ce da ta ajare ku da sunan shugaban ku Ahmadu Bello University, amma ba ku ne malaman ba, ɗaliban ba ku ba ne, al'adunku ba su ke bayyana ba, addininku ba shi ne na bayyani ba, kun zama tsoron kanku kuke a cikin jami'ar garinku. Me kake tunanin ran da ka tafi Ambrose Allen University ta ce kana so a baka admission, za ka iya tafiya daga jeren wandon ka bintin wandon ka iya biyu? Me kake tunanin ka tafi University of Nigeria da ke Nsukka? Me kake tunanin in ka tafi UNICAL University in Calabar? A garin ku kana cikin tsoro, me kake tunani? Wani ƙalubale za ku iya yi a cikin garin ku kuna jami'a kuna cikin aminci? Sun je garin ku suna jami'a amma suna taka ƙasa da ƙarfi.